نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وأن مسلا شي ميتار البركة مسلا شي مغلقة لكينا تكينغ رنبوتي أجهر بوتي أولا يمتي أولا يمتينا لا أبنى السبر كو أولا يمتينا السبر yau sha bakwai ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439, wanda kuma yake daidai da 2 ga watan 6 miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsiri surati Taha, inda muka kwana akan aya ta nawa,
14 an karshe
aya ta 14, za mu tashi akan 15 inda sa'ata atiyatun ba. Na'am, kamar da muka saba, ga wasu daga cikin tambayoyi da za mu ansa. A wani yana tambaya ne cewa tsakanin matar mutum da mahaifiyarsa wace ce ya wajaba akan tsayar da ita. Matar mutum abu ne sananne, wajibi ne matukar tana karkashinsa, ba kuma ta yi nishuzi ba, irin ta yi yaji matukar tana gidansa, akwai masa ta waye ba, wajibi ne ciyar da ita, ya tufatar da ita, ya kula da lafiyarta, ya kula da mahallinta, abinda ake cewa nafaka. Nafaka duk ta kunshi waɗannan abubuwa: ciyarwa, shayarwa, tufatarwa, har ma da kula da lafiya da ainihin kula da matsuguninta. Mahaifiya yana zama tilas ga mutum ya kula da mahaifiyarsa idan ya kasance mahaifinsa ko dai ya rasu, babu mai kulawa da ita sai shi, ko kuma a'a yana da rai amma kuma ba shi da abinda zai iya kulawa da mahaifiyar. Wajibi ne ɗanta ya ciyar da ita, ya shayar da ita, ya ciyar da mahaifinsa, ya shayar da shi. Amma idan mahaifinsa na da rai, yana ɗaukan ɗawainiyar gidansa, to bai zama wajibi a kan ɗa ya ciyar da iyayensa ba, sai dai ta fuskar ihsani, abinda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya yi umarni a yi shi ga kowa. To iyayensu suka fi cancanta a yi musu ihsani, wato a kyautata, amma ba dan ya zama wajibi a kansa ba. Ko kuma ya kasance tana auren wani fakiri wanda ba shi da shi, ba zai iya ɗaukan nauyinta ba, to wajibi ne tana da ɗa, dan nan nata ya kula da cinta da shanta. Dukkan wani wanda cinsa da shansa yake ƙarƙashinka, matarka, abinan ƴarka ko mahaifiyarka, idan da za ta auri wani wanda ba shi da shi, wato wani fakiri wanda ba ya da shi, to wajibi ne ka ci gaba da kula da ita, ko da ƴarka ce, ka ci gaba da ciyar da ita, matuƙar shi mijin da ka aura mata ba ya da abin da zai ba ta. A kamar yadda Bahaushe yake cewa, ba zan sayar da akuya ba ta da tana ci min danga. To wannan cin dangar taka dole ka haƙura, matuƙar dai mijin da ka bawa baya da shi, to dole ne kai inda daman ciyar da ita a kanka yake kafin ka aurar da ita. To in ka aurar da ita ga fakiri wanda shi ma ta kansa yake, to wajibi ka ci gaba da ciyar da ita. Ba a ce shi ma sai ka ciyar da shi ba, amma ita dai ka ciyar da ita, kuma ka ciyar da shi albarkacin kaza ga dangare sai sha. To wannan shi ne. Amma ita mace daman in dai tana ƙarƙashinka, ko ta fi kowa kuɗi, duk kudinta ciyar da ita da shayar da ita wajibi ne akan mijinta duk wadatarta sabanin mahaifiya ko iyaye su iyaye suna da abin da suke iya ciyar da kansu to sai dai ta hanyar tautatawa wannan kuma mutum yana yi ne ba wai dan ana da bukata ba sai dan ya samu farin ciki a cikin zuciyarsu to mutum sai ya yi wannan amma ba dan ya zama wajibi a kansa ya fifita ba shi yasa inda a ce yana da abin da zai wato ba wa mahaifiyarsa wato zai ba wa matarsa amma babu ranar da ya rage da zai ba wa mahaifiyarsa ce ita kuma mahaifiyarsa tana da wanda yake daukan nauyinta ma'ana mahaifinsa yana nan koko a'a ba mahaifinsa ba wani wanda take aure yana kula da ita to in yana da abin da zai biya wa mutum daya bukata to zai biya matarsa ne ba zai dauke ta mahaifiyarsa ba in ta yi magana ce mahaifiyarsa ce ba ita tana da wanda yake daukan nauyinta sabaninsa bal ma wasu daga cikin malamai suna ganin idan da za a samu abinda zai iya ga iyayensa tana da bukata ga mahaifarsa tana da bukata amma ba zai isa wato ba zai ishe su duka ba to suna ga matar zai fara yiwa saboda ita shi zamansa da ita zama ne na mukabala wato akwai abinda yake amfana da gojinta ita ma za ta amfana daga nashi to saboda haka ta ga kamar shi bashinta ne a kansa sabanin wancan wanda idan babu to babu yadda za a yi sai a hakura idan kuma sun zama da daidai sai a karkasa in zai yi a kasa a wanda dan san masa wanda dan san masa gaba kowanne su a bashi saboda haka ita ciyar da mace matarka da take karkashinka wannan wajibi ne ba tare da wani dubar tana da shi ko ba ta da shi ba dole ne mutum ya ciyar da ita wannan kuma yana tambaya game da karanta alkur'ani da transliteration wato a rubuta alkur'ani da baƙaƙen boko ya halatta a karanta alkur'ani da wannan ta ba zai yiwu ba duk wanda zai ce zai karanta alkur'ani ta hanyar transliteration to ɓarna kawai ce zai ke so yi amma ba za a yi a karanta alkur'ani ta wannan hanyar ba harufin alkur'ani akwai yadda suke akwai ja akwai inda babu ja akwai alamar tsayuwa akwai waye duk ba za ka iya samun su a nan ba kuma shi alkur'ani so ake ka je a koya maka annabi ma sallallahu alaihi wa sallama mala'ika jibril ya koya mishi allamahu sharidul quwa mai tsananin karfi shine mala'ika jibril shi ya koya masa to idan har shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama koyar da shi aka yi to wane ne kuma zai ce shi zai karanta qur'ani gaba gadi ba tare da ya je an koya masa ba saboda ka dole ka je ka tsaya ka zauna ka tsuguna gaban mai karantarwa ya karantar da kai in ba haka ba kai taɓanna a wanda ya manta lam'a a wasu ya ji wasu sun ce wanda ya manta lam'a a wankansa to ya gaggauta wanke ta in kuma ya jinkirta to wankan ya ɓaci wanda ya bar lam'a wannan magana ce ta malamai sama malaman malikiya abinda suke faɗa dangane da lam'a da ke da za ta samu mutum lokacin da ya wanka ya yi wanka amma wani guri da jikinsa bai samu ruwa ba to suna cewa wannan duk sanda ya tuna duk sanda ya gano cewa akwai gurin da bai samu ruwa a jikinsa ba to ya gaggauta wanke shi sawa'un lokacin ba an ɗau lokaci ko ba a ɗau lokaci ba wato ya gano da wuri ko ba a sai bayan an ɗau lokaci ya gano to sai ya je ya wanke ya gurin shi kenan ba sai ya sake wankan ba amma idan bayan ya gano cewa a yi bayan ya yi wankan nan akwai inda bai samu ruwa ba sai kuma ya ƙi zuwa ya wanke to wannan gaba ɗaya wankan nan shi ya ɓaci wannan shi ne abin da yake a rubuce a littattafan fiqh na malikiya sai wani kuma wanda yake tambaya game da cewa shi yana riƙon maraya ne to wani lokaci akan ba shi kuɗi a ce ga shi na wannan ga kuɗi na wannan maraya to yakan yi wasu buƙatunsa ko buƙatun gida na gaba ɗaya da wannan kuɗi ko ya zuba mai a mashin dinsa ko ya yi cefane ko dai wani abin da ba wai shi yaron ne kadai zai mora ba to shine yake tambaya game da wannan yayin da mara ya kasance a karkashinka kuma kai kake ciyar da shi ka shayar da shi ka tufatar da shi ka kula da komai nashi to yadda za a bada wani taimako a ce gashi na yaro an baka ne domin ka ci gaba da kula da yaron ba wai zuwa za ka kai masa tari ba ya sabanin a ce kudin gado wanda ya gada daga mahaifinsa wannan kudinsa ne ba za ka taba masa shi ba sai dai idan ka yi masa ruwar ba za ka ciyar da shi ba sai a kudinsa yana hannunka amma ka ce kai ba za ka ciyar da shi ba tunda dai babansa ya bar masa kudi to a kudinsa za ka ciyar da shi to wannan ka taba ka ciyar da shi kawai amma kaka ce da kanka daga cikin wannan kudin sai dai in juya kudin kake yi abinda kake samu ake samu na riba ka dauki wato alhakin wahalarka a ciki gwargwadon yadda al'ada ta gudana da mai irin aiki irin naka nawa ake bashi fasancin nawa yake dauka a ciki kai ma ka dauki yawa ina to wannan babu laifi Allah subhanahu wataala ya ba da dama akan a yi haka amma ka dau kudin su haka kawai ba dalili to wannan haramun ne in ta haka ci kudin maraya amma idan maraya yana karkashin ka kai kake biyan kudin makaranta kai kake biyan komai nashi sai ka ce ga wani kudi na a taimaka masa to kai ga ka dauka kai amfani da shi cikin kudin cefanen gida ko wani abu ba a ci haka ci kudin maraya domin daman wannan ayyukan duk kai kake yi saboda wannan baya daga cikin abin da za a kira shi cin kudin maraya shi ma wanda ya baka abin da yake nufi kenan ba wai yana nufin ka je kai masa tari ba kila yan kuɗi ne ba za su wuce 2,000-3,000 ba to 2,000-3,000 a jiya su za ka yi ta yi har sai sanda ya girma ka ce ga 2,000 ka sai wanda yake tambaya a kan mahaifinsa ne ya rasu yana aikin gwamnati bayan rasuwarsa ya ce sai suka yi yarjejeniya da waɗanda suke da haƙƙin tsayar da wannan albashin nasa a kan za a ci gaba da biyan su sannan ɗaya daga cikinsu ya ci gaba da wannan aikin har lokacin da za a yi replacing ɗinsa da ɗaya daga cikinsu wato abinda yake cewa mahaifinsa ne yana aikin gwamnati sai ya rasu sai suka je suka sami wanda yake da haƙƙin biyan albashin ma'aikata na wannan ma'aikata suka yi yarjejeniya da shi akan cewa zai ci gaba da basu albashin mahaifinsu akan ɗaya daga cikinsu zai zo ya ci gaba da aikin da mahaifinsu yake kafin lokacin da za a ɗauki ɗayansu a matsayin ma'aikaci ya zauna ya maye gurbin mahaifinsu to idan har sun bi hanyar da take ita aka tsara ta yin haka ba wai tuwa-tuwa aka yi ba an yarda a yi haka ta hanyar shugaban ma'aikatar kowani wanda yake da haƙƙi ne haka kuma shi wannan ɗan uwan naku yana zuwa yana yin aikin da ya kamata da babanku yake yi aka biya shi albashi akan haka to abinda kuka karɓa halal ne ba ku ci haramun ba amma idan wata cuwatuwa aka yi aka saba wa ƙa'idar da aka ajiye ko wataƙila shi wancan an bashi wani cin hanci dan yayi wannan ko ku a cikin albashin a ce a za a rika yankan masa wani abu daga ciki dan yayi wannan to wannan ya saba doka domin duk abin da aka ce ga wani tsari a jiyayye to bai kamata a keta shi ba don wannan keta wannan tsarin shi zai jawo komai ya lalace kuma sannan har ta kai ga a bashi wani abu dan yayi wannan kaga ya nuna ba bisa haƙƙi aka yi shi ba to in haka ne to bai halatta ba amma idan wani abu ne wanda an biyo ta hanyar da ta dace wanda yake da alhakin ya yi wannan shi ya yi kuma shi ɗan uwan naku yana zuwa yana wannan aikin ana biyansa kan wannan aikin to abinda ku karɓa halal ne ba haram ku ci ba za mu tsaya a nan domin mu ci gaba da karatu muna baraba da zuwan babban malaminmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah daga garin Kano ya zo domin ya ziyarce mu a wannan majalisi namu mai albarka kamar yadda ya saba insha Allah kuma bayan karatu za mu ɗan ji kalmomin faɗakarwa da nasiha na uba ga 'ya'yansa insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
نعم. الله سبحانه وتعالى يتي والنبي موسى عليه السلام إن الساعة آتية للي القيامة تنا ننتفي أكاد أخفيها كرس إمبويتا لتجزى كل نفس بما تسعى دون أساكا وقوة تريد أبنتك تكي أي كتاوى وانا تيجا بدا مغانا دا الله سبحانه وتعالى ليكي إذا النبي موسى عليه السلام أو أنم قنقر من سهارة دي دي دوس عن دوري بان ياغايا مسا تيوا شيني الله يأمر تيشي دي بوتا مسا ya kuma tsayi da sallah sai ya faɗa masa wani rukuni na uku shine imani da tashin alkiyama inna sa'ata atiyatun lalle alkiyama mai zuwa ce lalle alkiyama mai zuwa ce akadu ukri haqiris din boyeta babu shakka Allah subhanahu wataala ya boye ilimin tashin alkiyama babu wanda ya san sanda alkiyama za ta tashi Allah bai sanar da wani mahaluki ba bai sanar da wani malaika ba ko wani annabi ko wani salihi babu wanda zai ce ga lokacin da alkiyama za ta tashi to amma gashi anan an ce akadu ukri haqiris din boyeta wato kamar ba a boye take ba kenan kamar a fili take tare da cewa sanannen abu ne a boye take to shine malamai suka yi ta tattaunawa game da wannan gaba me ake nufi da akadu ukriha wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukriha abinda ake nufi anan kiris din boye batunta Allah ma ya daina maganar ta kwata-kwata sai dai kawai a ganta kwatsamta fa to amma kuma sai Allah bai hakan ba sai yake ta bamu labarin ta har ma da abubuwan da za su kasance kafin ta faru da bayan ta faru sai Allah bai boye wannan ba ya bayyana amma kiris ma wannan din dan ya zan an boye ta kwata-kwata saboda kowace rai ko kowane rai ya tsaya ya aiki fi tabillahi don ya samu sakamakon a wannan rana to wasu suka ce abinda ake nufi akadu ukfi hadi shine wannan ai akadu ukfil haditha anha kiris din boye magana akan ta a wasu kuma suka ce akadu din zaida ce wato ba ta da ma'ana a cikin ayar ma'anar sa ukfiha ana ukfiha Allah yana cewa ni zan boye ranar alkiyama don haka ba za ta zo muku ba sai kwatsam katsahan haka za ta faru wannan magana tana da rauni domin baka cewa akwai wani abacin alqur'ani za'id wato qali ne kawai bashi da ma'ana ko da harafi ɗaya ne dole ne akwai abin da yasa Allah subhanahu wataala ya ambace shi a cikin alqur'ani don haka cewa akadu za'ida ce wannan magana ce marar ma'ana to wasu suka ce ukfiha wannan hamza din hamzatul izala ce ba izala kungiya ba fa hamza ce ta gusarwa ma'ana ungusar da boye ta akadu ukfiha ai akadu uzhiruha kiris in bayyana ta ma kowa ya san sanda za ta faru shi wannan a hamza din ta boye ta gusar da boye wanne aka ce an gusar da boyewa shine an bayyana ce na kusa in bayyana ta wannan tafsirin an same shi daga wajen wani malamin nahwu Abu Ali al-Fasi yayi wannan tafsiri Abu Ali al-Farisi wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukfiha abinda ake nufi akadu ukfi alamatiha wa ashrataha irisma in koyi alawominta da sharuɗanta tunda ai Allah subhanahu wataala ya boye mana sanda za ta faru ranar da za ta faru shekarar da za ta faru Allah ya boye mana wannan amma bai boye mana alamominta ba shi yasa da annabi da mala'ika Jibril Allah ya aiko shi domin ya karantar da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam al'amarin addinin su ta hanyar yi wa annabi tambayoyi ya tambaye shi game da alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il shi wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba to sai ce fa akhbirni an amaratiha shi to ka gaya mun alamominta to shi da ya shiga gaya masa alamominta an talida al'amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-alata ri'a sha' yatatawaluna fi al-bunyan har zuwa karshe to kaga ashe akwai alamominta wanda Allah ce faqad jaa ashratuha alamominta sun bayyana tun daga bayyanar annabi shi kansa aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin alamominta yasa Allah ce iqtarabatis sa'a alqiyama ta matso kusa bu'ithtu ana was-sa'ata kahatay fa ashara ila as-sababati wan-nusba nabi yace an aiko ne tsakanina da alqiyama kamar tsakanin ɗan yatsun da biyu da manuniya da wannan ɗan yatsun na tsakiya tazarar da ke tsakaninsu tazarar da ke tsakanina da alqiyama kenan saboda shi kansa aiko shi alama ce ta alqiyama to wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu alamomi kanana wasu alamomi manya kananan alamomin duk yawanci muna ta ganin su a yanzu manyan alamomin su ne wanda har yanzu ba su zo ba irin su bayyanar dujjal irin su mahdi irin saukar annabi Isa alaihi salam buduwar rana daga mafadarta ya'juj wa ma'juj duk waɗannan suna daga cikin manyan alamomi ashratus sa'atil kubra wanda su tsakanin su da faruwar alqiyama babu tazara da zarar suka bayyana su alqiyama kuma shikenan babu wani abin da zai biyo bayan su sai aukuwata wasu malamai suka ce akadu ukhfiha qiras ta koye ta Allah yana nufin qiras ya koye alamomin ma sai da zama alamomin ma ba zai bayyana muku ba sai dai ku ganta kwatsa wasu daga cikin malamai suka ce akadu ukhfiha abinda ake nufi akadu ukhfiha an nafsi ni ma qiras in koye ta ga kaina ni kaina in koye wa kaina wato dan a nuna maka tsananin yadda za a koye ta ba kowa zai santa ba Allah ce ni kaina kamar ni kaina in koyewa kaina saninta to da mustahil ne don babu abin da yake koyuwa ga Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abin da yake koyuwa ga Allah a sama ko a ƙasa saboda ba zai koye amma dan a nuna maka tsananin yadda take a koye akai irin wannan misali wani al'ada ce ta larabawa in suna so su nuna yadda suke koye abu sai su ce akhfaytuhu an nafsi ko ni ma ban sai ban bari na san da abin ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar mutane bakwai da Allah zai sa su a ƙarƙashin inuwar al'arshin sa ranar da babu wata inuwa sai tashi cewa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu yace da mutumin da ya bada sadaka ya boye sadakar sa hatta hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba to kaga wannan dan asuran ta maka tsananin yadda yayi abin a boye kamar ka ce hannunsa na hagu bai ma san abin da hannunsa na dama yake bayarwa ba to suka ce to irin wannan siga ce irin wannan salon maganan ne sai akadu ukhfiha an nafsi wannan an rawaito shi a matsayin qira'a ba zai rubuta watira qira'ar Ubay ibn Ka'ab kamar yadda yazo a cikin wasu littattafai to da haka wasu suka dauki wannan a matsayin fassara tunda duk qira'ar da ba ta tabbata ba a matsayin qira'a ba a matsayin alqur'ani to malamai suka ce akan yi isti'nasi da ita wajen yin fassara domin alal akalla shi sahabin ya rubuta wannan ne a matsayin fassara wannan ayar daga baya aka yi zaton cewa qira'a ce aka shigar da cikin qira'o'i shi yasa ba su karbo ba to tunda har ya tabbata cikin mushafin wani sahabi aka samu kenan wannan fassara ce daga cikin fassarorin da su sahabbai suka yi ma wannan kuma wannan arwato shi daga Ibn Abbas arwato shi daga Ja'far As-Sadiq dukkaninsu sun yi wannan tafsirin amma ita alqiyama ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa babu wanda ya santa yas'alunaka anis sa'a ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha inda allah walakinna akthara an-nas la ya'lamun allah subhanahu wataala yace suna tambaye ka game da alqiyama yaushe ne matabbatarta Allah ce ka ce innama ilmuha inda rabbi ilimin saninta yana gurin ubangiji na la yujalliha liwaqtiha illa hu babu mai iya bayyana lokacin ta sai shi kadai ne ya san lokacin ta thaqulat fis samawati wal ard ta nauyi sammai da kasa la ta'tikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai katsa ha yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambaye ka kamar kai ka dace akan ta wato suna nacewa annabi da tambaya kai ka ce annabi shi ma ya nacewa Allah da tambayar sai ya sani qul Allah ce ka ce musu innama ilmuha inda Allah ilimin sanin yaushe alqiyama za ta kasance na gurin Allah walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai da yawa mutane ba su sani ba a wani gurin Allah ce yas'alunaka anis sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba suna tambayar ka game da alkiyama kace to ilimin sanin alkiyama yana gurin Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya masa ya fada cewa babu wanda ya san sanda alkiyama za ta tsaya sai Allah subhanahu wataala la'alla sa'atu mawaidika kuma ya sanar da kai la'alla sa'atu takuna qariba tana yiwa alkiyama ta zama kurkusa kuma a kusan take tunda har Allah subhanahu wataala ya yi ko annabin sa na karshe to alamar alkiyama ta matso shi yasa gurare daban-daban Allah yake nuna kaman ma ta zo a ta amrullahi fala tastajilu ce al'amarin Allah fa ya zo kada ku gaggauto shi ba su sai kun nemi gaggawar ya zo ba ya ma riga ya zo to amma tun daga wancan lokacin babu wanda zai ce maka ga ranar zuwanta akwai wasu hadisai na ƙarya da suka riga yawo har ma wasu daga cikin malamai ba su ankara ba suka yadda da abinda hadisan suka kunsa suka rubuta littafi a kai kamar Suyuti ya yi littafi a kan wannan cewa alkiyama abin nan duniya ba ta wuce a duniya duk shekarun duniya gaba ɗaya 7,000 ne kuma an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a dubun ƙarshe 7,000 ta ƙarshe daga lokacinsa suka fara lissafi daga lokacin aiko shi suka fara lissafi cewa daga yan cika shekara 1,000 to alkiyama za ta tashi to kaga yanzu muna 1,439 to tun kafin a zo wannan lokaci malaman hadisi tun na farko tun ma wato sanda hadisan suka fara yaduwa cikin karni na uku malaman hadisi suka fara cewa hadisan ƙarya ne tun ana shekara 300 to wasu ba su yadda ba sai da aka wuce 4,000 suka ga ba ta faru ba to zan suka yadda cewa da ƙarya ne so alkiyama ba za ta abin nan alkiyama babu wanda zai iya sanin inda an san dubu shekara 1,000 ce ai kaga a dubun ƙarshe aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 7,000 duniya za ta yi ai kaga da an san lokacin kenan da ba zai a ce ba wanda ya sani sai a yi ta lissafi kawai har a zo shekara ta 7,000 ta cika cif-cif ta ce to mun shigo shekarar tashin alkiyama to alkiyama iri biyu ce akwai alkiyama karama akwai alkiyama babba alkiyama karama ita ce mutuwa alkiyama babba ita ce lokacin da Allah subhanahu wataala zai tarwatsa duniya gaba daya sama da ƙasa zai tarwatsa ta yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat a canza sama ba ta zama wata ƙasa ta zama wata daban a share duk abinda aka sani ubangiji subhanahu wataala ya ruguza tsarin da sama take tafiya a kansa da halittun da suke cikinsa wadda ita ce babbar alkiyama mutuwa karamar alkiyama ce kuma babu wanda ya san ranar mutuwarsa kamar yadda baka san ranar alkiyama haka nan baka san ranar mutuwarka ba wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wanda ya san inda zai mutu bari har ya tantance ina mutuwarsa ta take to duk wanda ya mutu shi alkiyamarsa ta tashi yana mutuwa to alkiyamarsa ta tashi amma ta faƙar kamar kiyamatu sugura domin duk wani abu na sanin lokaci kuma ya bace da kansa domin maganar lissafin lokaci kuma babu shi a tare da shi kamar mai bacci ne kana yin bacci to batun lissafin zamanin lokaci ya riga ya fita daga gare ka kuma shi yasa sai ka kwanta ka yi bacci na awanni amma da zarar an tashi ka ce yanzu zan fara kwanta tare da cewa kai wajen awa 2-3 kana bacci amma tunda hasa ta ka gane lokaci ta riga ta rabu da kai kuma baka da lissafin lokaci duk daɗe wanda za ka yi baka san daɗewar ba san da kake bacci to haka nan wanda ya rubutu aka binne shi a cikin kabari duk wannan lissafin da muke gani na rana ta hudu muna jiran azhar ta yi muna jiran la'asar ta yi magariba ta yi rana ta faɗi waye-waye duk ba yi da shi shi yasa za ku ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya karbi ya kwantar da su bacci don a nuna musu wato namuzaj a ba su samfuri na alkiyama kamar mutumin da marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 aamin thumma ba'atha Allah ya kashe shekara 100 ya matar da shi sai bayan shekara 100 ya tayar da shi qala kam labistu qala labistu yawman aw ba'da yawm yace ai yini ɗaya na bacci ko ma bai kai yini ba domin wannan shine aksa abinda zai iya tunawa zai iya zato tare da cewa man labista mi'ata am ka shekar 100 ga wadanda suke shekara 300 sabul kafi lokacin da suka tashi kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm sai suka ce ai kwana ɗaya suka yi ko ma kai ai bai ma cika kwana ɗaya ba saboda mai saboda hasar lissafi gaba ɗaya ta rabu da su shi yasa da za a tashi ɗin alkiyama aka tashe su su ma haka za su aka tashi alkiyama an tambaye su kam labista su ma sai labista yau mana ba ba yau sai fas'alul adi sai su ma ai suna ga a cikin kabari bai fi kwana ɗaya ko biyu suka yi ba saboda duk wani abu da lissafin zamani ya ɓace musu to yayin da mutum ya mutu alkiyamata shi ta tashi alkiyamatul kubra ita ce Allah subhanahu wataala yake magana a nan cewa akadu ukhfiha iris in ɓoye ta ma'ana na ɓoye ta litujza kullu nafsin bima tas'a domin a taka wa kowane rai da abin da yake aikatawa wato wannan ita ce hikimar zuwan alkiyama zuwan alkiyama shine ubangiji subhanahu wataala yayi sakayya tsakanin bayinsa sakawa kowa gwargwadon aikinsa wanda ya kyawawan ayyuka ya samu kyawawan sakamako wanda ya mummunan aiki ya samu mummunan sakamako wannan kuma shine cikar adalci ubangiji cikar adalci ne na ubangiji domin ba zai bai wa ya halitta a haka su zo doran kasa wasu su yi himma su yi ayyuka masu kyau su kyautatawa rayuwarsu ta duniya su kuma nemi yardar Allah wasu kuma su yi muyagun ayyuka su yi mugunta su yi cuta su shiga haƙƙin bayan Allah su ɓata alaƙa su da ubangiji kuma ubangiji biya daidaita su ya zama na yadda wannan ya rayu ya mutu komai ya ƙare shi ma haka wannan ya rayu ya mutu komai ya tafi kenan wannan zai zama ba adalci adalci shine a tashe su bayan mutuwarsu Allah ya musu hisabi kai kai abu kaza kai abu kaza na kwarai ga sakamakonka kai kai mara kyau ga sakamakon kai ka fituwa ne a bi masa haƙƙinsa wannan shine kamalar adalci amma inda za a bar mutane a yadda suke su mutu a haka shikenan rayuwar ta kare a haka to ba a tabbatar da Allah adalci ba to shi yasa Allah ya faɗi hikimar zuwan alkiyama litujza kullu nafsin bima tas'a dan kowace rai a saka mata da abin da suka ta aikata wallahi ma fi samawati wa fil ardi yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna ce abin da ke sama da kasa da abin da ke sammai da kasa duk na Allah ne ko ubangiji yayi haka ne dan ya saka ma waɗanda suka yi mummunan aiki bima amilu da abin da suka aikata wa yajzi alladhina ahsanu bil husna waɗanda suka kyautata kuma yayi musu mafi kyau sakamako wato mafi kyau daga abin da suka yi sai Allah ce fala yasuddannaka anha
fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatawda
fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda kada wanda bai yi imani da ita ba kuma ya bi san zuciyarsa ya hana ka gaskata ta fatar da sai ka halaka ubangiji subhanahu wataala nan bayan ya faɗi cewa ya ɓoye tashin alkiyama babu wani wanda zai san ranar da alkiyama za ta tashi ya kuma faɗi hikimar zuwan alkiyama sai ubangiji subhanahu wataala kuma ya yi gargaɗi ga annabi Musa da duk sauran wanda zai karanta ayar zai ji karatun wannan ayar cewa kada ya yi hadda ya yi wata wani wanda bai yi imani da ita ba wanda bai yadda cewa akwai ta za ta zo ba dan bai domin ya ga cewa har yanzu ba ta zo din ba saboda haka ya yi kokarin ya kawar da shi ya hana shi yin imani da alkiyama ya ruɗe shi ya yada masa wasu shubuha da za ta hana shi ya yi imani da alkiyama ko ya yi aiki domin tashin alkiyama domin alamar cikar imanin bawa daga game da tashin alkiyama shine aikin da zai yi wanda ya yarda cewa akwai ranar da za a tashe shi gaba ga Allah subhanahu wataala a yi masa hisabi ubangiji subhanahu wataala ya tambaye shi ayyukan duk da ya yi a bujiro masa da su ya ga masu kyau da marasa kyau kuma a yi masa hisabi a kan wannan wanda ya yarda da wannan to ba zai saki jiki ba ya ta tafka aika-aikasa yadda ya ga dama ba zai saki jiki ba ya ta zalunci, ba zai saki jiki ya ta cuta, ba zai saki jiki ba wajen ya yi wasa, ya yi wasa rere da umarnin Allah. Zai zama ya dage saboda ya san cewa akwai ranar da za ta zo, kuma akwai ranar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai an masa bincike akan abin da ya yi. Shi ya sa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake nuna mana cewa wato waɗanda suke cutar bayan Allah kamar ma ba su imani akwai alƙiyama ba. Allah Subhanahu wa ta'ala ce wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala an-nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sai Allah ya ce ni ala yahunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Allah ce azaba ta tabbata ga masu kwangi, masu tauye mudu. Adam ba ana nufin mudun awo kadai ba, duk wani abin da zaka yi ka cuci mutum haƙƙinsa, ka hana masa haƙƙinsa duka, ko aiki ya baka kyau tautata aikin da ya baka bayan ka karɓi kuɗinka, ko ya sayi wani abu a wajenka ka yi ƙoƙari ka bashi mara kyau, ko ka tauye masa daga haƙƙin da ya kamata ka bashi, ko a baka aiki ka ƙi zuwa, duk wani yana cikin tauye mudu, duk yana cikin tasfif. Allah ce allazina idza talu ala an-nasi yastawfun, waɗanda in su suka auna daga wajen mutane sai sun cika, sai ya cika ul sannan su sa abin nan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun, amma su in su suka auna wa mutane ko suka auna musu ta sikeli ko ta mudu, to za su rika rage musu, za su rika tauye musu. Shi ne Allah ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun, yanzu waɗannan ba sa tsammanin za a tashe su, wato kamar wanda yake jin za a tashe shi ranar gobe kiyama, ba zai yi wannan ba. Zarmewa suna irin wannan aiki wata alama ce da take nuna anya sun ma sa kankance da kiyama a gaban su. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin, yanzu waɗannan ba sa tsammanin cewa za a tashe su a wata rana mai girma, ranar da kowa zai tsaya a gaban Ubangiji. To kaga ashe kenan a aikin mutum kadai yana nuna karfin imaninsa da alkiyama. Wanda imaninsa da alkiyama ya cika, to kullun a firgice yake a tsorace yake game da ita, dan ya san tsakanin shi da ita mutuwa ce kawai, da zarar ya mutu to alkiyama ta tsaya. Sauraka a cikin tsoro yake. Shi yasa zamu ga cikin magabata ana baka labari irin tsoron da suke yi in suka tuna ranar alkiyama, har wasu suka kamar su fita daga hayyacinsu suna tuna ranar tsayuwarsu gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tashi gaya mana wane ne mai ƙaryata alkiyama, sai bai ce shi ne wanda bai imani da Allah ba, ko shi ne wanda akwai Allah ba, sai ya faɗa aikin shi. A ra'aita allazi yukazzibu bid-din, sai ce fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shi yanzu baka ga kaga wanda yake ƙaryata ranar sakamako, kamar an sata kasance shi ne wanda ya kafirce wa Allah, shi ne wanda bai yarda akwai alkiyama ba, sai Allah bai bada ansar da irin wannan sigar ba. Sai ce fadhalika allazi yad'u al-yatim, shi ne wannan da yake tankaɗe maraya, yake hankaɗe maraya da kan haƙƙinsa, baya kwaɗaitarwa akan ciyar da miskini, ma'ana baya alheri a karan kansa, ko baya son yaga ana yi. Kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi aikin dan ya nuna maka cewa aikin shi ne zai garantar da kai abin da yake ransa. To shi yasa wani lokaci in ka dubi yadda al'ummarmu yanzu take, ka dubi musulmi da sunan musulunci, sunan shi Muhammad ko Ahmad ko Mahmud ko Ibrahim, yana ɗauke da manya-manyan sunaye, amma in ka ji ana gaya maka ta'asar da yake yi sai ka riƙe baki. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun, yanzu duk sace-sacen da ake ta yi a ƙasar nan da cutar da al'umma da ake ta yi, za ka samu musulmi dumu-dumu a ciki, kuma an kewaye shi ana cewa kana samun alheri, ai kana samun, ai wane yanzu yana samun alheri, wallahi yana samun alheri, yana barna, kuma ana cewa abin da yake alheri. Yashrabuna al-khamra wa yusammuna bighayri ismiha, yace za su rika shan giya amma suna kiranta da wani suna ba sunanta ba, wanda wannan ba zai canza komai ba. To irin waɗannan ne zaka ce ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun, to anan Allah subhanahu wataala yake cewa annabi Musa da kuma dukkan wani mai sauraron wannan karatu cewa kakka kuskura wanda bai imani da ita ba ya hana ka gaskata ta ya shiga tsakaninka da imani da ita ta hanyar ya sa maka shakka ko ya sa maka wani abin da wata shubha da zaka yi wa sarere da imani da Allah Allah ya faɗi abinda zai sa shi ya hana shi imani da alƙiyama yace wattaba hawa ya bi san zuciyarsa da yake nuna maka illa bin san zuciya duk sanda mutum za a ce ya bi san zuciya to wanda ya gama halaka to wannan ba hujja yake dubawa ba ba dalili yake dubawa ba ba rasa su yayi ba dalilai suna nan barkatai a gaban sa ya gan su ya karanta su ya ji ana karanta masa su ya gan su da idan sa ya gan su fi kitab bi kitabillah al maqru وفي كتاب الله وفي آيات الله المقروءة وفي آيات الله المشهودة حسن سأعيون لأيك كرن تاوى لهذا سكما إيدو أتشكين هذه الشيء الله أما سن زوجيا سيأتوشي مسا زوجيا سيسا بابو أبن ديكي هذا شقام تن الجنة سيسن زوجيا أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإلى الجنة هي المأوى da zarar ka bi san zuciyarka to ba ruwanka da abin nan san zuciya shi zai sa ubangiji shi zai sa bawa ya cire ubangiji daga zuciyarsa ya sa shedan a cikin zuciyarsa ya ba shi mahalli na kataita zaman yana sarrafa rayuwarsa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya gaya masa kada ya saki ya bi irin waɗannan wala tuta'i man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta kada ka sake ka bi wanda muka gafalar da shi gaba da tunawa da mu ya bi san zuciyarsa al'amuransa duk suka zamo ɗaya zamo a sakwarkwace a lalace shi yasa a nan ubangiji subhanahu wataala ya yi tanbihi zuwa ga dalilin da ya sa bai yi imani da ranar lahira ba har kuma yake ƙoƙarin hana wani ya yi imani da ranar lahira shi ne ya bi san zuciyarsa shi yasa ya ce wattaba'a hawa taba'a hawa wannan al'imani sila ce لتعليل الصد كمان ابن عاشور يكي فدا دون ادنونا وكما يسا زي حانا وني ايماني دشي واتو ايرن ابن نان نا 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 قوة ما يرسا يد شي يرسا تو يرقو قري كيما كرسا نو حكا يرقو قري سا مكا شكا يرقو قري توري مكا ايماني دك ايماني دي لاهرا دك چكين زوچ يركا انزا مكا الله سبحانه وتعالى ya ambaci abubuwa guda uku a ya ambata annabi Musa alayhi salam abubuwa guda uku wadanda dukkanin su usuli na farko shine imani da Allah ce innani ana Allahu la ilaha illa ana imani da Allah tauhidi sannan na biyu shine ibada ce fa'buduni a cikin ibada din akai tabbihi zuwa ga mafi girman ibada ita ce sallah wa aqimis salata li dhikri domin ita a tsalla idan aka tsayar da ita sauran abubuwa na ibada duk za su samu ce duk wanda ya kiyaye tsalla zai kiyaye sauran abubuwansa na ibada wanda ya tozarta tsalla to zai tozarta sauran ba kamar da annabi ce manza ya hafa huwa lima siwa ha aziya wanda duk ya tozarta tsalla to sai ya fi tozarta sauran ba to sai aka yi masa tambihi zuwa ga tsalla wa aqimis salata li dhikri sannan abu na uku shine tsayar alkiyama waɗannan su ne shika-shikai guda uku waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya girka da'awar annabi Musa alayhi salam a kansu tun farko imani da Allah da tsayar da tauhidi sannan nabi bauta wa Allah sannan na uku kuma imani da ranar lahira domin sauran abubuwan da za su biyo bayan wannan wanda duk ya yi imani da Allah to zai yi imani da manzannin Allah bittalazum wanda ya yi imani da Allah zai yi imani da littafan Allah bittalazum wanda ya yi imani da Allah zai yi imani da mala'iku zai imani da kaddara domin baya yiwa ka yi imani da Allah kuma ka ce baka yadda da mala'ikunsa ba baka yadda da littafansa ba to shi yasa su sai ba a ambace su ba domin za su shiga cikin imani da Allah sai aka ambaci ibada sai aka ambaci ranar lahira domin waɗannan abubuwan suna buƙatar a sanar da kai a jawo hankalinka a kansu in ba don haka ba kana cewa ka yi imani kamar yadda za ka ga wasu suna abin da ce imani a zuciyarki kai musu magana ke kaga imanin mutum a zuciyarki mace ce za ta fito da wani da wata shiga ta banza in ai mace kaga imani a zuciyarki wannan shiga da muke yi ba ita ce ba, zuciya ta sarai take, wasai take, a tsarkake take. Inda zuciyarta ta tsarkaku, to da an ga tsarkin a jikin ta, a gabanta babu yadda za a yi zuciya ta tsarkaka sannan gaɓoɓi kuma su yi tsarkaka, don ita ce alama. Hatta lafazi, hatta magana, kamar yake cewa innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala al fuadi dalila, kamar mazancen yana zuciya, shi harshe tafinta yake na abin da yake cikin zuciya. To da a ce zuciyar ta tsarkaka, to da ka ga gaban sun tsarkaka, don ita zuciya ita ce wato sarauniyar da take gudanar da dukkan jiki. Ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Annabi yace a cikin jiki akwai wata ainihin akwai wata tsoka wanda idan ta gyaru to duka jiki zai gyaru, idan kuma ta ɓaci to duk jiki zai ɓaci. Ashe kaga da zuciyar ta tsarkaka, to da jikin ma ya tsarkaka. Amma tunda kaga alamar saban Allah a jikin, to yana nuna daga zuciyar ya samu. Shi yasa za ka ga Ahlus Sunna suna cewa imani dole sai ya haɗo duka abubuwan nan guda biyu, ta haɗo da ƙudurin zuci da furucin harshe da aiki na gaɓoɓi. Bai yiwuwa a ɗau ɓangare ɗaya a bar ɓangare ɗaya a ce an samu imani cikakke. To sannan faɗar Allah subhanahu wataala da yake fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, yana nuna maka cewa dukkan wani abin da zai raba ka da Allah subhanahu wataala, to kada ka yadda ka kusance shi. Duk wani abin da ka san zai hana maka wato imani da Allah, ko zai hana maka tsoron Allah, to kada ka yadda ya shiga tsakaninka da Allah. Shi yasa malamai suka ce wannan ayar gargaɗi ne hatta ga wanda zai ɗauko littafai na shubuhohi, ka ɗauko littafai irin na su Karl Marx, kai ɗan boko ne irin na su Lenin, kana karanta littafai ɗan gurguzu, kana ga yadda suke faɗar yadda rayuwa take, yadda suke fassara duniya, da yadda suke fassara tarihi, shubuhar ta shige ka a kwanan a waye gari mutum ya zama mulhidi ya ce ba Allah. To duk wani abin da ka san ko ɗauko littafan da za su sa maka sha'awa, kana karanta su, kada ka kuskura kai wannan, domin in kai haka to za su raba ka da Allah. Shi ne sa a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce fatar da sai ka halaka, domin za ka yi abin da Allah ya hana, ƙarshe kuma ka halaka kai hasara. Sannan Allah ya ce ne
وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى.
Allah ya ce wa ma tilka bi yaminuka ya Musa, menene wancan a hannunka na dama ya kai Musa? Kala Musa ya ce hiya asaya, ai sandata ce, atawakka'u alaiha, ina dogaro a kanta, wa ahushu biha ala ghanami, ina katso wa dabbobi na ganye da ita, waliya fiha ma'aribu ukhra, ina da ma wasu buƙatun na daban da ita. Kala Allah ya ce da shi alqiha ya Musa, jefar da ita ya kai Musa. Fa alqaha, sai ya jefar da ita, fa idza hiya hayyatun tas'a, sai gashi ta zama miciya tana tafiya. Kala Allah ya ce da shi khuzha wa la taqaf, je ka dauke ta kada ka ji tsoro. Sanu'iduha siratuha al-ula, da sanni za mu ga yadda ita yanayinta na farko. Wannan ci gaba ne da magana da Musa Allah subhanahu wataala yake yi bayan ya bayyana masa asulul iman, tushen imani. Sai Allah subhanahu wataala kuma yake so ya nuna masa wasu ayoyinsa waɗanda za su sa ya zuciyar shi ta ƙara nutsuwa, ya ƙara yarda da cewa da Ubangiji yake magana, ya ƙara samun wannan nutsuwa, sannan kuma ya ƙara samun imani da cewa Allah subhanahu wataala yana tare da shi, zai tallafa masa, zai dafa masa akan maƙiyansa. saboda haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da wannan magana da shi, wanda insha Allahu kasancewar yanzu muna tare da babban malaminmu Sheikh Abdul Wahab Abdullah, za mu na so mu dan bashi lokaci domin ya yi mana nasiha kamar da ya saba. Za mu tsaya a nan insha Allahu gobe, za mu tashi daga wannan tattaunawa da Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi da Annabi Musa alayhi salam. Haka yanzu zan mayar da abun magana ga Sheikh don mu ji ta bakinsa. Sheikh bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناي غاراجي اكوي شغبا سنة تيبي لان لينا دو تكلمان دا زي فدكاتين شغبا كتاشي تاشي مالمينا. Yan wa Allah yana sai yadda da kai shi soke maka sababi alaman bawa Allah zai yadda da shi shi ma soke abu shi maka komai hanyar da zaka samu abu soke maka abu shi ka gin ka samu abu a soke ka samu yadda soke babu shakka. Duk wanda ya zo yana jin tafsirin bawa Allah nan, kuma nan abinda yake birge ni mutane Bauchi shi ka ga matasa na a gaba ire-iren mu suna masallaci a can suna zaune ba su da yawa kaɗan ne wanda ba za su mutu yanzu ba suna da yawa matasan ko da mutuwa ba ruwansa. To yanzu in ka duba tafsirin malam tafsirin da ake bukata a yanzu zamanin a yi tarkizin a kan akida giman da Allah da iman da tashin kiyama wanda annabawa suka sai a kai kuma da rushe bid'a. To duk mutum da ya fahimci uslubin tafsiri yadda ahlus sunna suke yi yanzu hususan kuma yadda malam yake mayar da hankali, to masu rabo za su shiga ƙungiyar abinda manzala yake cewa balligu anni walau aya. Ga midiya yanzu manyan mutane ma suna shiga midiya maimako ka kalli tsirara ka kalli abinda za a ce da kai tur doki waɗannan gaɓoɓin da aka yi na jiya da shekarun jiya tsantsan aƙida tsantsan aƙida isar da sako wanda Allah ya shirye shi kana da nasibinsa. Amma ka yi kabbar ka tashi ka bari mana sako mutai Allah ba zai kyale ka ba. Allah yana sahala mana isa da samu ladar yadda Allah a yanzu saboda kafirin duniya suna yakinmu ba da wasa ba da cikinmu bakakin munafikai da kuma wanda sun gurbaci addini kuma da tsantsan bakakin bid'a ba yanda za a yake waɗannan abu shi da ilimi to kuma na yi alhamdulillah. Saboda haka doki irin karatun da jiya da shekarun jiya da waɗannan akidodin ku sa unwan mai kyau ku fito da tsabagin akida Allah shi ne Allah mu bayinsa ne duk wanda kake ga a banka sa bawa Allah ne zai mutu za a tashe shi na ranar da aka haife shi kare suke a ce mutum dan adam ya ce wa shi ne Allah mummuna akida ce maguzanci ne ba jini ba ne to ina baka ke ina irinsu Abdullahi ibn Mas'ud ina irinsu Abdullahi ibn Abbas a cikinku midiyan fa abin da za ku iya yi kenan. Amma abun bakin ciki an tara yaro ina midiya ma waiso a biya shi ina tura katun malami ina jira malamin da yake tura masa katun malami ya biya shi in ba haka ba zai yi ba ka kwanta malaika ya mutu zai koya maka hankali ranan da ka zo. Ina kuna in shi'a kuna da garanti wurin Allah na tauhidi irin Qur'an da malai ke muku kuna da garanti wajen manzo Allah cewa ku ahlus sunna ne kuna da garanti tema kuna da garanti a tace ku da Abubakar da Umar da Usman da sunna na Aisha dan shi'a ba shi da wannan garantin ya mai tako daga Kano ya tafi Zaria a kafa da ina da bukatar sa na in akuya kada kake da wannan garanti ne kai ne ba zaka ma Qur'ani hidima ba kike da wannan garanti ba zaka ma Qur'ani hidima da hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kage malam tafiye ke da asirke da hadisi to ba mu yafi ma talibin ilimi ba wanda yake da damar isar da wannan sakon ba zai shi ba saboda sakon ba nana gira ba duniya ne wanda wani wurin ba sa samu wannan ku isa da wannan sakon Allah zai taimake mu baki daya da ku na biyu mun gode ma Allah yan wa ahli sunna nan Bauchi cincini muke gansu daga limam zuwa har kasa da wanda suka yi hidima wannan masallacin daban kuke a nan arewa Allah ji kamar nan Jafar lokacin da muka zo daga jami'a ake sa ware mu a cikin ba yan izala bane mu ne uwan izala mu a cikin izalan muke wa walidin wa ma walada na cikin izala ba wurin da ake karban mu kamar nan annan da yola don an san me muke da kisa ko su liman suka bude kirji aka zo yanzu kuma gashi kat an doke doctor an zo aji shi na tanfisa maku akida da nassin Qur'ani da akida wajen hadisi to wannan shi na ake kira in wantaka in ka gan zuciyanka yana rayawa kana gan illar dan wanka kana zargi dan waka to akwai hasada ta tare da kai hasada shine ana yabo dan wanka kana ji wani motsi a zuciyanka ana yabo kana ji motsi to alama hasada kenan to ku yadda mu hada kai mu isa da wannan sakon in bidan sun mara yawa amma manyan suna nan yanzu in bid'a na boko haram suna nan in ne wahdatu jujiya wanda mafi shar'a a bankasa wanda suka ce kowa Allah ne kuma da insha su waɗannan su ne manyan da duka makiyar ahli suna ne ba ma iya boyo addinin mu yanzu har da muke ciki ba za mu iya boye addinin mu ba kai yadda ka bi ahli sunna ka san sirar ko ka mutu a banza da kiya wufi ka fita ka fito da akidanka karara ka daina wani boye boye kuma ka taimaka dawa muna kira anan gwamnati kuma mun gode masa gwamnatin Bauchi sun ba da gudunmuwa tun lokacin ma Jafari na nan su kan taka su zo su ji me ake yi to ga amana malam za gaskiya zuwa malam Muhammad anan Dr. Muhammad Kano muna ba ma jin dadi amma dole muke bari zo nan to ku rike amana duk kuma za ku ji abin da kuke su za ku karu kuma da dattijawan da mun san su kullun suna nan a nan wurin Allah shi zai biya ku wannan ta'awuna la birr wa taqwa ne wala ta'awuna ala al-ism wa udwan kuma na gan abin da na gargaji bara shi na gan kamaran wani bai cika ba kuma ba dayan ba ne akarmaka Allah shi dai kai zaka cici su an tsaya
goma za a fara sakawa an ba da kuɗi na sayan kamera kuma alhamdulillah an sayi kamerar Allah ne ya jarrabe mu shi ba ta iso gabanin ka iso ba
to shi da kamera muke so mu yi a hada kamera da isa da sakon wallahi kana Kano kamar doctor Kano yake karatun din radio to kuma ku kara bande nan Bauchi ku kara Gombe ku kara zuwa Yola radio yanzu radio talaka ina jin radio yanzu kana nan kamar doctor ce yake yi kuma dattijon da ya taimaka na sai wannan kamaran dattijo arziki ne baya son ga ambaci sunan sa amma wata zan fasa kwai wallahi dattijo ne wanda rayuwansa ina tare da ahli sunna da imanin sa kuma Allah ya rufe masa ashirin duniya da lahira baya sa ambaci sunan sa amma wata zan fasa kwai ko ya so ko baya so to abin da muke so kuma yanzu dan Allah bande radio muna da mutanen mu Fulani suna cikin jeji suna jin radio musamman Qur'ani da yake tafiya da akida dan Allah a sai gidajen radio nan ina masu kudin mu faliyata nafas mutanafisun dan Allah gidan radio na sai gidan radio talaka waji yanzu kartin da ake sa doctor Chen Kano a gaskiyan ba sai adadi radio da ake yi ba wanda ake maimaita wanda ake sai da safe wanda ake sai da yamma daban ne mata yara kowa karfi ke ji saboda kowa imani ya shigo masa wannan tarin madal dan Allah daga nan a gancewa an sa radio daban-daban kuma an sa Dombe da Yola da sauran wuraren da za a iya sakawa wanda za a samu cigaba da wannan alheri ba zai rige ma komai ba mai rowa ya mutu a banza a duniyar nan amma mai sike annu Allah kuma zai sike man hanya janna ku isa da sakon kuma matasa bauchi an san ku da aiki ba san ku da kasala ba ba san ku da kasala ba an san ka da mukawama shi sa wani daci yana nan bauchi ba san shi ba eh ba san shi ba eh wallahi saboda kuna da garkuwa nan da yawa she da yi kurin wani wuri amma ba nan ba to ku saya ku gan cewa ku isa da sakon sakon akidan aka akidan ku isa da su saboda haka amana dai wanda suke da waya suke da wannan sai tura wannan karatun mai albarka saboda wannan rayuwan a ajalin ba yawa rayuwan ba yawa Allah ya sa albarka ciki Allah ya kare mu da abin da aka kawo Allah ya ban san cikar imani kuma muna ma mutane bauchi addu'a daga gwamnati zuwa har kasa da ƴan kasuwan mu da wanda danwan mu da ya mutu mai hidima da malam ya mana hidima a da Allah ya karbo ransa malam tukuru Allah ya ji kansa Allah ya sa albarka rayuwansa bayansa kuma da muna son mu rasa she muka samu wanda inda ba su daidai ba zai wuce shi masu hidima na Allah masa albarka to da liman kuma da malam Dawud da sauran ƴan wanda ba za a ambace sunayensu ba muna maku addu'a muna maku addu'a muna maku addu'a ƴan wandaka mun ji dadi da irin ta'awunin kuke yi da mu muna tare da ku mutane Kano suna maku godiya Allah ya saka rike ku rike ba doctor haka ku taimaka da shi doctor yana da wani abu karatun shi ne abunsa in kana son karatu zai so kan baka son karatu ba za so shi juna ba don ku shiga tare da shi akan iya da wannan manufan Allah ya samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
heri insha Allah goma malam ina nan
barkaka don ita zuciya ita ce wato sarauniyar da take gudanar